Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Ina yi wa mai sauraro maraba da sake zuwa wata shirinmu na yau. Ina fata mai sauraro kana shirye domin ka samu albarku da ke tafe a shirin na yau. A shirin za mu saurari fili na kiwon lafiya tare da Pastor Ibrahim Maigadi, Pastor Mordecai Gideon da Pastor Audu su ma suna shirye a shirin. Sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali yayin da za mu kawo sakonni masu ƙarfafa ruhaniyarka. Ni ne Ishaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa.
Kamu masu sauraro a wannan lokaci wanda za mu yi bimbini a kan kiwon lafiya. Kyauta ta zaman lafiya ta wurin kiyaye dokokin kiwon lafiya. Sunana Ibrahim Maigadi. Za mu yi tunani a kan magana da ke cewa ababa ko kuma saƙo game da zaƙi. Bari mu yi addu'a. Ya mai iko duka Allah, kai mai kauna mai alheri, bari ka bishe mu, mun karanta kalmarka mu gane. Roƙonmu kenan tare da jinin Yesu Kristi mai cetonmu, amen. Karatunmu na cikin kubawar shari'a, Sura 6, aya 6 da 7. Sura 6, aya 6 da 7. Karadun na cewa, waɗannan zantattuka fa, da nike umurce ka yau, za su zamna cikin zuciyarka, aya 7, kuma za ka koya ma ‘ya’yanka su da anniya, za ka rika faɗinsu sa’an da kana zamne cikin gidanka, da sa’an da kake tafiya a kan hanya, da sa’an da kana kwanciya, da sa’an da ka tashi. Wata matashiyan yarinya ta je bita na game da kiwon lafiya, ta samu koyaswa ya ishe ta, ya shiga gababbuwanta da jininta, da zafi-zafin shi da ta dawo, ta ruga ma kwalabe da kayan zaki da su bluban da ababa masu zaki da an ajiye su, ta zo ta kifar da su, ta yi kace-kace da su, domin koyaswan da ta samu na kawo sakewa na kiwon lafiya. Yawancin wannan kwesuwa da aka ji, da ta zo da wannan naciya da zafin kwesuwa, ta ji shi tana so kowa ya bi hallinta. Da mutanen gidan suka ga haka, maimakon su ga wannan kyakkyawan kwesuwa su hange shi ta daɗi, ransu bai kwanta ba, ba su ji daɗinta ba. A yau kwesuwan nasi na littafi mai tsarki haka yake. Kai ko ke mai sauraro, in ka ji kwesuwa ya gamshe ka, ka zaunu ka yadda da shi, to wani darasi ne yanda za ka tafiyar da wani ya ji ya gane a hankali ya yadda da shi, domin ba za ka fesa masa ya gane da zafi yanda kai ka je ka gane ba. wani malami limami ne yana koyar da addini ya je bita a wata ƙasa da ya dawo ya samu kwesuwa irin haka shi ma ya auka ma matan nan da nan gidan a jujjuya ababa an ce mana matan ta kalle shi da wani ganewa daban ana mana wannan kwesuwa domin shi karatu da bincike da muna yi ganewa ba dudde bane waɗanda sukan gane su tafiyar da shi a hankali menene darasin da za in so mu koya a yau mu muna so mu cewa kai rayuwan abinda kai ka gane abinda kuma ka yarda da shi amma kar ka ce kowa ma dole yi daidai yanda kai kake ayyukanka za su yi wa'azi fiye da kalmomin ko ƴaƴanka su sun yarda da wannan kwesuwa da kake yi su ma suna yin shi sukan ganka kamar wanda yakan yi zabe na ababa wanda ya dace na abinci mai kyau kakan fi ka ci abu wanda Allah ya kira kamar lemu ka shashi daga itace ko kuma wanda bature ke saidawa a kwalba kai amfani da abinda kai ka yarda da shi darasi na biyu ka san abinda ya sa kana ababan da kake yi a yanzu haka rayuwa mai kyau abu ne mai kyau amma mu yi shi da sauki da kuma kaskanci darasi na uku shine ka kasance da dan sassauci inda in an ce a'a ba haka ba dakata ka dan dakata ba wai ka bari ba amma ka dan ji ra'ayoyin mutane ka bi su a hankali har su gai ga ganewa manufan da kai kake da shi kada ka kasance da irin ra'ayin da har zai kawo waɗansu ba za su gane manufanka ba na hudu yana cewa idan zaka kawo sakewa ka kawo shi a hankali ne na biyar mu kasance da farin ciki mu kuma yabi Ubangiji kai tunani cewa rayuwar da kai ko ke kai kana da shi yana iya ya kawo sakewa cikin zamar iyali addu'an mu ne duk abinda muna yi bare ya kawo ga ganewa da sakewa na zaman iyali na zaman dangi na zaman hukuma na zaman ƙasa da tarayya za mu yi addu'a Allah na sama mun roke ka wannan kwesuwa da mun samu bari ka sa ya zauna mana a kai domin mu dinga lizima muna kwesuwa dare da rana kowane rana aikatawan ma wa'azi ne bari ya fi kalmomi ma mai kyau mu aikata na garin abu mun roƙa ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu amin
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook adireshin Facebook namu shine awr/hausa mai sauraro sai mun gan sakonka zamu saurari waka na Max Morrison bayanan Pastor Gideon Merakaze biyo baya da Fili don sujada mai sauraro kar a yi nisa da Kwatin Radio
Yesu kayen aduna jinin kane dagi cinka ko dunya dai tai bubra ya fidawa nan nan zanta an Yesu fan cituna sa bawani o rin rai ko da an yesu fante to nasa lawani ho rain ray koda an yesu fante to nasa lawani ho rain ray koda an yesu fante to nasa lawani ho rain ray koda bozunu baina sunya wa harba mai iya ga wa bawanda ba sha se ba randa ka ba kabar jinin ka kan yesu fan jito na sa bawani ho
mai sauraro ina maka barka da wannan lokaci ina roƙon Allah ya kasance tare da kai sa'an da kake sauraron wannan sako sunana Pastor Gideon Mordecai karatunmu yana cikin littafin Matta sura 6 aya 25 ɗinsa Matta sura 6 aya 25 yana cewa domin wannan ina ce muku kada ku yi alhini saboda ranku abinda za ku ci ko kuwa abinda za ku sha ko saboda jikinku abinda za ku yafa rai bai yafi gaban abinci ba jiki kuma bai yafi tufafi ba wangijin Allah shi albarkacin sa kan binciken mu na yau yana cewa saki zuciyarka bari mu yi addu'a ya ubangijin mu Allah mai tsarki mun gode domin wannan zarafi da ka ba zuwa gare mu bawanka yake da yake saurara wannan sako ka cika shi da ruhunka mai tsarki ka bashi ikon ganewa a cikin sunan Yesu mai ceton mu amin ya a wasu lokuta mukan ji muryoyi da dama suna waka kunnuwanmu da cewa me yasa ake damuwa me yasa ba za ka yi addu'a ba kai imani da Yesu ba an kuma shi zai bishe ka kuma kar ka kasance mai shakku kamar Toma kai dai bude zuciyarka da alƙawuran da Allah ya yi don me kake damuwa dukkan waɗannan su ne damuwoyi ko kuma waɗansu maganganun da suka yawan shiga kunnuwanmu mu lura da kyau muna shiga cikin damuwoyi da yawa, cikin damuwa na rashin abinci, na rashin abin sha, amma Yesu yana cewa mu gaskanta gare shi. Kawai mu mu dogara gare shi bisa alƙawuran da ya mana. Wannan shine damuwa na shekaru na kuma damuwoyin da muke fuskantar su yau. Akwai mutane da yawa waɗanda suka shiga cikin fushi da husuma sa'an da sun shiga cikin damuwa, amma daga baya jikunan su yakan zama da laushi ko kuma ya yaushi sa'an da sun samu fita daga cikin damuwa su ba tare da nasu iko ba. Ciwo da sakamako magani da akan sha duka sukan kawo zakuwa da rashin jin daɗi cikin rayuwar mu, har ma ya addabi yanda jininmu yake tafiya da kuma yanda tunaninmu yake tafiya, har ma yakan shafi waɗansu ɓangarori na jikunanmu. Wato damuwa, damuwa kowannenmu yana da damuwa, kuma sa'an da mun fahimci muna da damuwoyin nan bai kamata mu dogara kan damuwoyin ba. Shi yasa wannan nasi da mun karanta cikin Matta sura 6:25 yana cewa mu saki zuciyarmu, domin wannan fa mu mun sani cewa mun fi tsuntsayen sama daraja, mun kuma fi sauran dabbobi na daji daraja. Don haka har yana tambayar cewa shin jiki bai fi tufafi ba? Shin rai bai ma fi abincin da za a ci ba? Shin lafiyanka bai fi wurin kwanciyar da kake damuwa akai ba? Dan uwana, cikin wannan lokaci saki zuciyarka, gama Isa Almasihu shine mai mulki jiya, shine mai mulki yau, har abadan abadin zai kasance sarki. Mutuna, mu saki zuciyarmu. Yaya za mu saki zuciyarmu cikin wannan duniya mai damuwoyi da yawa? Damuwoyi sun titira, sun taru, sun kicime mu, sun tattakile mu, sun hana mu gaba da baya, amma mutuna fa akwai mai warware waɗannan damuwoyin namu. Sa'an da mun shiga cikin damuwa, a wannan lokacin ne Allah yakan yi kusa da mu. Bari mu duba wannan cikin nasinmu. Yesu Kristi ba wai yana cewa kada mu kasa nuna damuwa bisa rayuwarmu ba, amma mu kasance a sake, babu wani tattali ba. Amma yana cewa mu mu kasance matalauta, domin mu mun karbi Isa Almasihu a matsayin mai ceto. Kuma ba yana cewa kada mu yi tattali domin mu shirya rayuwarmu na nan gaba ba, a'a, ba yana cewa wai sansan dan adam kar ya kasance da ɗan wasu damuwoyi na rayuwa ne ba, amma kada mu sa damuwarmu kan kayan duniya, kar mu sa damuwarmu kan arziki. Mu tara arziki na duniya shine kan sa yana mukan je mu huda kanmu cikin bakin ciki, amma Yesu Kristi yana cewa hakika in dai abin da zamu ci ne, da sutura da zamu sa, da gurin da zamu kwana, shi mai alheri ne, shi mai adalci ne zai tanada mana. Yana cewa mu saki zuciyarmu. Mai sauraro, ban san damuwan da kake fuskanta ba, ban san damuwan da kike fuskanta ba, amma komai yawan damuwoyinka ko kuma komai yawan damuwoyinki, Yesu Kristi yana cewa yana nan da rai, wa kuma tayi taɓa barin waɗansu damuwoyin da sun fi ƙarfinmu su same mu ba. Muna da Yesu Kristi, shi ne mai ansa damuwoyinmu a kowane lokaci, kuma dukkan kowane lokaci ya san damuwarmu sama da mutum biliyan biliyan da suke rayuwa a duniyan nan. Yesu Kristi ya san kowane ɗansu. Wannan shi ne iko da muke bukata mu mu gaskanta gare shi, mu dogara gare shi. Sa'an da mun dogara gare shi, hakika babu wani damuwa da zai kasance a cikin tunaninmu. Yau in an kwashi mutane 10 an kai su asibiti an gwada jininsu, za ka samu 9 daga cikinsu jininsu duka ya hau. Amma menene damuwan? Me zamu ci? Me zamu sha? Me kuma ina zamu kwana? Su ne damuwoyin da muke da su. Yau bisa ga nasin da mun karanta, yana kwantarwa da hankali cewa jiki ya fi tufafi, cikin ma ya fi tuwon da za a sa mishi, lafiya ya fi ɗakin da za a kwana a ciki. Hakika idan muna cikin wannan rayuwa, mu sani cewa akwai mu da bege na rai da har abada cikin wannan duniya. Idan rayuwar ma ta kasance da wahala da kunci da kuma takura, akwai mai ba mu nasara. Hakika wanda ya ba da ransa gare ka yana bukatan abinci, kai zai iya tanada maka abinci. Idan Yesu Kristi zai ba da abinci, zai iya baka wurin kwana. In zai iya baka wurin kwana, zai baka tufafi da zaka sa. Mutuna, kaunan Allah ba shi da misali, ya fi karfin ganewar mu. Idan zai dauki ɗansa haifaffe shi kadai ya baya zuwa gare mu, babu abinda Allah zai iya hana mu domin mu samu mu je walwala na wannan rayuwa. Mu ba za mu kasance waɗanda an sanya dukkan baye-baye a gare mu ba da ake bukata, amma shirin shine waɗannan tambayoyi da muke da su cikin zukatanmu, Allah zai iya ba mu iko mu samu gamsuwa cikin wannan rayuwa. Amma bu dai ake bukata gare mu. Abin nan ko shine dogara ga Allah kuma mu saki zuciyar mu. Yanzu ba mu fi tsuntsaye na sama ba? Wake lura da su. Yanzu ba mu fi namomin jeji na sama ba na duniya ba? Wake lura da su. Duk inda mun shiga I kaunar Allah tana wurin kuma ikon sa yana bisa wurin da mun shiga. Ko mun shiga cikin teku Allah yana wurin. In mun hausa rarin sama Allah yana nan. Muna bisa doren duniya Allah yana nan. Mai sauraro, saki zuciyarka ga Allah domin shi kadai ne maganin damuwa. Ko mun je asibiti an ba mu magungunan damuwoyi na hawan jini ba zai taba kawo mana salama da farin ciki ba. Amma idan mun bude zukatan mu Yesu Kristi ya shiga ciki hakika Samu salama, zamu samu waraka, zamu samu biyan bukatu domin shi mahaliccin mu ne. Babu kuma wani abin da yafi karfin sa cikin wannan rayuwa, domin ya san ciki da wajen na rayuwar mu. Hakika wannan sako da muke samu ko da kake samu da yamman nan yana tabbatar maka da cewa akwai sakamako ko kuma akwai dadi idan mun dogara ga Isa Almasihu a matsayin mai fansa da kuma mai ceton mu. Bari wannan dandano na alherin Yesu Kristi ya wadace mai sauraro. Menene damuwanka? Saki zuciyarka, kai roki Allah zai biya maka. Menene damuwan mu? Abinci, abin sawa, kudi ko kuma menene? Darajan Allah ya wuce wannan. Allah cika mu da ruhunka mai tsarki domin Yesu mai ceton mu. Amen.
Ka tuna da waɗanda suka taɓa yi maka alheri. Rayuwa mutane ne. A kowane lokaci na rayuwarka akwai mutanen da Allah ya tayar da suka taimaka maka domin ka zama abin da ka zama a yau. Kada ka manta da su. Idan ka duba tun daga tushen rayuwarka, mahaifiyarka ita ta ɗauke ka a cikinta na tsawon wata 9. Ta gaskata cewa za ka zama abu nagari, shi ya sa ta ɗauki lokaci ba bacci dare da rana domin ta lura da kai bayan da ta haife ka. Mahaifinka ko kuma wanda ya rayar da kai ya ba da gaskiyar cewa za ka zama wani abu nan gaba, shi ya sa ya riƙa tanada maka abin da kake bukata, har ya tura ka makaranta ko kuma ya koya maka harkar rayuwa domin ka samu kai nasara da rayuwarka. Malamanka sa'ad da aka sa ka a ƙarƙashin ikonsu sun horar da kai, sun kuma koyar da kai abubuwan da baka taɓa sani ba a rayuwarka, har ka zama da fahimta. Har yau ka zama mai ilimi. Matarka ko kuma mijinki da sun ba da gaskiya ne a gare ku har da suka aure ku, domin sun nuna cewa lallai ku mutane ne masu kirki, mutane ne na gargaru. Wanda ya ɗauke ka aiki ya yadda cewa kai akwai abin da za ka iya yi da zai taimaka masa, da shi ma zai taimaka maka, shi yasa ya ɗauke kai baka wannan aikin. Idan kana harkar kasuwanci ne, waɗanda suke zuwa saye da sayarwa daga gare ka sun ba da gaskiya cewa idan suka sayi wani abu daga gare ka za su samu biyan bukata. Sau da yawa a rayuwarka wataƙila wani kalmar da ya faɗa ne ta ƙarfafa ka, wani murmushin da ya yi maka ne ya baka haske a cikin zuciyarka. Ai, mutane ne da yawa saboda irin abubuwan da suka kawo cikin rayuwarka, shi yasa ka zama abin da ka zama a yau. Idan da ba waɗannan mutanen, to kai da ba komai ba ne a yau. Saboda haka ya kamata mu ga muhimmancin mutane da ke kewaye da mu. Kada mu yi ƙoƙarin kawas da su, domin ba za ka iya zama komai ba idan babu mutane kewaye da kai. Wani lokaci za ka ga mutanen wataƙila ba su da wani daraja, wataƙila mutumin ko lebura ne ko bakanike ne ko kuma dai wanda yake zuwa yake maka aiki ne a bayan gidanka ko da shara yake maka. To wannan mutumin akwai lokacin da kai abin da baka iya yi ba ya sa hannu ya yi maka ko da yake ka biya shi, amma ya samu ya biya maka bukata. Saboda haka a yau idan kana da mutanen da suka taɓa taimaka maka ka zama wani abu a rayuwa, ya kamata ka tuna da su. Ka aika musu da saƙon godiya, ka buga musu waya, ka rubuta musu wasiƙa, ka aika musu da kyauta. In ka gansu ido da ido ma ka faɗa musu kalmar da za ta ƙarfafa su, ka yi musu godiya, ka nuna musu cewa sun taimaka maka sosai a rayuwa. Za su kuma ji daɗi, zai ƙarfafa su domin su ƙara yin aiki na gari nan gaba. Wannan shawarar ta fito ne ta bakin Malam Abu Dawaki.
Da wannan muka zo ga ƙarshen shiri na yau. Mai sauraro, na ba da gaskiya Ubangiji ya ƙarfafa mu. sai a yi kokari a yi bimbini a kan abin da an fito sauraro. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta a tura mana zuwa ga adireshinmu. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a iya tura mana da gajeruwar sako ko kuwa a kira mu a wannan lambar wayar 0800-284-1970. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina godiya zuwa ga Pastor Ibrahim Mai Gadi, Pastor Gideon Maudaka da kuma Pastor Audu da san tallafa a shirin, duka muna cewa mun gode. Ina kuma nuna godiya zuwa ga sauran abokan aiki na anan kamar Molaye Olushola Jagade, Eze Elewemchi da kuma Pastor Ibrahim Ishaku Giyan. Ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada ka manta da muhimmancin yin addu’a da iyali kamun a kwanta da kuma wayewar gari.